nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA Hausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani shiri na inganta rayuwar mata a jihohin Borno da Yobe inda aka yi fama da tashi-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura kan hanyoyi. Salamun Muna Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Niger kamar yadda muka saba kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rahotannin kafafen labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leken asirin Amurka ta CIA Gina Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin ganawa da jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi dan jaridar Saudiya. Majiyoyi sun shaidawa kafafen labaran cewa Haspel ta tashi zuwa Turkiyya jiya Litinin domin yin bincike kan mutuwar Khashoggi. Jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da manyan jami'ansa a Turkiyya amma bai bayar da cikakken bayani ba. Trump da ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba kan mutuwar Khashoggi amma za su gano gaskiyar lamarin. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Yau Talata Bolton zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin domin shaida masa dalilin da ya sa shugaba Donald Trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samar tun 1987. Trump da ya zargi ƙasar Rasha da karya ƙa'idojin yarjejeniyar. Bolton da ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar da aka cimma tun zamanin yakin cacar baka yanzu haka ba ta da wani amfani saboda tsarin tsaro na wannan zamani inda sauran ƙasashe ke kera makamai masu linzami. Tsohon shugaban tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev da tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ne suka samar da yarjejeniyar makaman a shekarar 1987 wadda ta haramtawa Amurka da Rasha kera makaman ko gwajinsu. Rasha dai ta musanta cewa ta saba ka'idojin yarjejeniyar ta kuma ce makaman harbo makamai masu linzami da Amurka take da su a Turai shi ne ya saba wa yarjejeniyar. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An ayyana dan shugaban kasar kamar Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba. Sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da korafe-korafen a soke zaben. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna shugaba Paul Biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da abokin takararsa Maurice Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un sauran 'yan takarar 7 kuma sun samu ƙasa da kashi 10 cikin 100. Masu zanga-zanga sun fita cikin fushi suna rera waka da ke cewa Paul Biya ya sace nasarar da Maurice Kamto ya samu amma cikin gaggawa sojoji dauke da makamai suka tarwatsa su. Sama da shekaru 40 kenan Paul Biya yake shugabanci a Kamaru, shekaru 7 a matsayin Prime Minister, shekaru 36 a matsayin shugaban kasa. A shekara ta 2008 ne ya soke wa'adin shugaban kasa zai iya yi a kundin tsarin mulki wanda hakan zai ba shi damar yin mulki har sai illa masha Allah. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kira dubban mutanen da ke harama kwararowa Amurka tamkar hari akan kasarmu. Da yake wajen wani gangamin siyasa a birnin Houston na jihar Texas, shugaban ya sake nana ta cewa cikin wato bakin hauren akwai mutanen da ba na kirki ba. Trump ya ce wato yayi magana da gwamnan jihar Texas Craig Abbott akan gungun bakin hauren. Kuma ya ce jihar Texas za ta sake gina ganuwa domin hana su shigowa, amma bai bayar da cikakken bayani kan wannan magana da ya yi ba. Daban bakin haure na ci gaba da yin hijirarsu inda suka nufi iyakar Amurka je Litinin, yayin da ake ta cece kushe cewa zai iya yiwuwa akwai 'yan ta'adda cikinsu, haka kuma an yi amfani da mutanen ne domin siyasa kasancewar zaɓe ya kusa. Daga ƙarshe ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce an kashe ɗaya daga cikin sojojinta tare da raunata wasu guda biyu a harin da aka kai lardin Herat na Afghanistan. Ƙungiyar Taliban ta yi da'awar mutumin da ya kai harin a matsayin ɗaya daga cikin dakarunta wanda yake ɗaya daga cikin sojojin Afghanistan. A halin yanzu kuma rundunar sojojin Amurka ta tabbatar da cewa Brigadier General ɗinta yana daga cikin Amurkawan biyu da suka raunata a harin da aka kai na makon jiya a Afghanistan, wanda ya raunata shugaban 'yan sandan ƙasar. Brigadier General Jeffrey Smiley da ke jagorantar rundunar tsaron NATO a Afghanistan yana ɗaya daga cikin waɗanda ɗan bindigar da ke sanye da kayan sojojin Afghanistan ya harba lokacin da ya buɗe wa jami'an wuta yayin da suke barin wajen ganawar da suka yi da kwamandan NATO a Afghanistan, General Scott Miller.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Toma da labarin mu bude wannan babin da batun inganta rayuwar mata a Najeriya, inda wata kungiya mai zaman kanta za ta gudanar da wani shiri a jihohin Borno da Yobe, inda aka yi fama da tashi-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. A cikin hirarsu da wakilin mu Haruna Dauda Biyu, manajan shirin Tamoket Golet ta bayyana cewa shirin zai kunshi ba mata 'yan jinan sarrafa shinkafa da kuma jari a fannoni daban-daban, ta kuma fara da bayyana dalilan su na tara mata domin gudanar da wani taro.
Shirin taron nan da muka yi shi ne domin mu sanya wa jama'a akan sabon project da muka kawo da za mu gudanar da shi a cikin garin Maiduguri da kuma a Yobe. Wato project ne akan da yana neman yadda za a iya kare mata, a tallafa musu ta wajen kasuwanci, tallafa ma jama'a a kasa da kuma iyalinsu da mazajensu a cikin gida.
To wannan shiri da kuka yi kamar zai shafi mata guda nawa ne haka?
Muna ganin za mu iya mu kai wajen mata 2000 da wani abu, amma mata 2000 din nan ba a garin Maiduguri kadai ba, da kuma mata a Yobe, saboda a Maiduguri za mu yi aiki a local government guda biyu, wato jere da mafa kenan, a Yobe kuma za mu yi aiki a local government guda daya, bade local government ake ce da shi. Project din nan Maiduguri kadai za ta ci wajen 75%, a Hausance ana ce 75% ko na project din Yobe kuma za ta ci wajen 25%. Wato matan mun zabo su ta matan da already dama suna da kungiya, wato a Turanci ana kiran shi cooperative kenan ko, suna da kungiya already dama suna irin wa'innan ayyuka din, sai kuma mun zabo mata kuma daga IDPs, wato matan da suka yi gudun hijira kenan, da kuma host communities, wato su communities da suke dike da wa'innan da suka yi gudun hijira din nan, saboda a tallafa musu su iya samu su fara rayuwa kuma bayan duk su gudu guje-gujen hirgisin da suka yi.
Me yasa kuka zabi kananan hukumomi kamar na Maiduguri da Jere da kuma jihar Yobe, ta wani hanya kuka zabo waɗannan kananan hukumomi?
Kamar yadda muka faɗa ɗazu a Turance, mun zaɓa wa'innan hukumomin saboda muna neman hukumomin da suna gonan shinkafa sosai, saboda akwai wani gefen project ɗin da zai duba hanyar da yadda za a yi ma matan nan training, za a yi building ɗin skill, za a horar da su yadda za su iya yin gumin shinkafa, amma yadda ake yin shi a zamani yanzu, a zamanance, kuma za a siya, akwai su mashin na gumi din, ba yanda aka saba yi a cikin tukunya akan wuta yanda ana wahala kafin a yi gumi haka.
Wannan batun gumin shinkafa, ku za ku sai waɗannan injina na gumin shinkafa ne, ko kuma za ku ba su kuɗin da su siyo?
Mu za mu siyo injina na gumin shinkafa, kuma za a wayar da su yanda za su yi amfani da shi, sai a ba su.
Wannan rukun tsarin za a kashe wajen wannan aiki da kuke son za ku horar da wannan mata?
To yanzu ni dai ban san ko misalin nawa ne aka sa aka saba da shike su mutanen Japan wanda za su suka kawo kudin da za a yi wannan shiri din su ne za su kawo wanda zai wayar da matan nan su ne kuma za su gaya mana irin mashinan da za mu siyo din
to banda batun taimaka mata wajen bunƙasa kasuwancin su akwai wasu matsaloli da dama da suka shafi mata musamman ma a nan jihar Borno mata na fuskantar wasu matsaloli da ya shafi tsaro da sauran su kamar ba za ku yi waye waɗannan bane wajen taimaka musu yadda za su kare kansu daga barazana musamman ma irin barazana suke fuskanta daga hannun mahara hakan nan
kamar yanda na faɗa wannan project ɗin da muka kawo yana nan kashi biyu ne akwai wanda zamu empowering mata ko sai akwai wanda za a yi ma mata koyo yanda za su iya sarar da kansu yanda za su iya in suka gan abin da kamar yana da cutarwa za su iya faɗa kuma su san inda za su iya su kai kara irin wa'innan ababe din
to banda batun gumin shinkafa akwai kamar wasu nau'in ne za ku koya wa waɗannan mata ko kuma sun tsaya ne a gumin shinkafar kawai
kamar akwai na noman shinkafa yana nan daban akwai kuma na kasuwanci ba lallai sai na noman shinkafa ba akwai matan za mu rarraba su kashi-kashi akwai wanda za a yi tallafa musu ta wurin noman shinkafa akwai kamar yadda ɗazuna faɗa cewa za mu dan yi research mu duba su wani irin kasuwanci ne mata za su iya su yi saboda a iya tallafa musu ta wancan gefe din so muna so mu gan ko za mu iya samu kasuwanci har da zai kai wajen kashi guda biyar ba ma so mu zo da irin kasuwanci irin ta namu shi yasa muna so mu dan yi research mu duba wani irin kasuwanci ne matan Borno za su iya su yi tukuna da Borno da Yobe za su iya su yi tukuna mu tallafa musu ta wancan gefe
magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su
Haruna Dauda biyu a hirarsa da Tamoket Golet wata manajar wani shirin da ke niyyar inganta rayuwar mata a jihohin Borno da Yobe Yanzu kuma sai mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya Ubangiji na kai nake. Lafiya Ubangiji na kai nake wade.
Lafiya Ubangiji na kai nake wade.
Ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabbi karakara man dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni iko baitin ya bamba aiki ne ya ilahi dubi karkasha roko na zuljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi
lafiya ubangiji ma kai nake wa bege
tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin Banu Adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a bashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa dau
kai ne bai gamu da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa bulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wanda yake ne kwatan kwacin irinka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi tifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu ya rantsi ba shi kirinka kai ne dayan sa kwallon kwalwan
to madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa murya Amurka a Benin Washington DC inda agogo na Washington ke cewa karfe 3:15 na asuba ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba yako makeri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau ma shirin a dawo lafiya zai ci gaba da kawo muku hiran wakilin sashen Hausa da muryar Amurka a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO. A baya wakilin namu yayi wa Bello Babura tambayoyi ne akan alakar hukumar VIO da sauran hukumomi masu kula da kai komon motoci a Najeriya wanda a yau ma kan wannan batu ne zai ci gaba da yi masa tambayoyi.
To dama makasudin da yasa nake ne maka wadannan tambayoyi shine alakar ku da sashen kula da ababen hawa na rundunar yan sanda ta kasa da kuma ita kanta wannan wato hukumar road safety shine galiban mutane kaman suna dan rudewa game da yanayin aikace-aikacen ku ana ganin kamar wato road safety suna yin aikin VIO haka wani lokacin dan sanda ma yana aikin VIO ko VIO yana aikin dan sanda gashi kuma mu misali a nan Kano kwatsam shekaru 4-5 baya an kafa wata hukuma da ake ce mata Karota ita ma sai ake ganin kamar dai maimaita aikin BIO ake yi sai ya zama ma kamar yanzu aikin VIO din yana nema ya kwaranye haka ba a ma san shi ba abin tambaya anan shine gasawa kuka ne da haka gwamnatoci da suka biyo baya suka dacewar su kirkiri irin waɗannan hukumomi tunda VIO ba sa ayyukan su kamar yadda ya kamata ko kuma a yawan ababen hawa da yawan al'umma da aka samu shine ya sabbaba wato wannan mataki na kirkire waɗannan hukumomi wanda zaka iya cewa kuna aiki masu kamanceceniya da juna
wato gaskiya Allah fahimta ta yawan ababen hawa ne yawan mutane shi ya kawo wannan gwamnatoci suka shigo suka kamata yi a sake shigo waɗansu authorities din
hukumomi
su ma su taimaka wajen control to amma maimakon a zauna a dube su a ga me ya kamata a yi kowanne ya san ga abin da ya kamata ya kan hanyar don a ƙara tabbatar da abubuwan da ake so
kamar kowa a raba masa aikin sa
ba tare da an sami haduwa ba ana yin wadaki daidai ko doshi to wannan shine yake ganin ya kawo abubuwa da yawa gwamnati musamman kan harkar BIO ba gaza ba ce ba BIO a fahimta ta ba sa samun training inda ya kamata su samu da can muna ana training sosai amma yanzu gaskiya ba na jin suna yin training ba ba capacity building wanda kamata yi tunda an sami kai a cikin wani zamani da abubuwa suke karuwa ko doshe yana da kyau a ce ana capacity building da kuma ta dage kamar capacity building gaba ke da su hukumun kamata a ce suna da ba da wannan damar ko da kowace shekara suna haduwa kuma suna tattauna tsakanin su su dinga fahimtar abubuwan da ya kamata su dinga yi tsakanin su ba tare ma da cewa sai authority ta shigo ba sai gwamnati ta shigo ba
kai magana yawan jama'a ko yawan ababen hawa za ga cewa lokacin da hukumar BIO ce take aiki ayyukan nan na kula da lafiyar ababen hawa da lafiyar hanya da kuma kwarewar mutanen da suke tuka ababen hawa. A lokacin kaman al'amura sun fi tafiya bisa tafarki yadda ya kamata fiye da yanzu, duk da cewa ga hukumar ruwan sarki, ga karota, ga masu 'yan sanda su ma suna wannan aiki. Me kake ganin ya sababa wannan al'amuran ga karin hukumomi da jami'ai amma kuma suna tabarbarewa?
Kamar yadda nake gaya maka, lokacin da muke aikin nan mu a kullun muna kan hanya, idan motoci sun taho da kaya, idan muna da way bridges a guri daban-daban, sai mota ta shiga muka kayan ta yayi yawa, sai ta hauta duba hanyoyin da ake yi yanzu. Hanyoyi ne za ka ga ba sa ɗaukar lokaci suke samun kansu a wani hali, kuma har ila yau su kansu ma'aikatan sun samu kansu a wani hali da waɗansu abubuwan suna kallo ba daidai bane ba za su iya hanawa ba, suna kallo ba daidai bane amma ba su iya hanawa ba.
Me yasa?
Dalili saboda an samu kamar da ke gaya maka, kaji ga police, ga BIO, ga road safety, idan ko waɗannan mutum uku nan suka haɗu suka ce shikenan ga yadda muke so mu samu matsaya akan aikin mu, akan kaza da kaza, shi kamata matsaya mu yi kaza, wannan ba ta samu ba, kowa yana yin abin da ya ga dama, kowa yana yin aikin da ya zo masa yake gani shine ya yi masa daidai, to dole a sami dinga samun matsaloli iri daban-daban. Gwamnati ya kamata a ce ta tsaya ta tsara musu ayyukan nan, ga wanda kai ga huruminka, kai ma ga huruminka, don wannan dai sa a ce sun sami zumunci a tsakaninsu na zamantakewa, kuma suna yin abubuwan da ya kamata,
sun kallari
kibla guda. To amma matsayin da aka sami wannan zai kaza, duk kuma irin ɗaya ne za ka ga dole a dinka samun irin wannan matsalolin.
To bari mu ja burki a nan sai kuma sabon mako. A madadin shi bakon namu Bello Muhammad Babura da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Sau a gaida malamai, yanzu kuma ga su lemu Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Za mu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Aujourd'hui, wacce ta ruwaito cewa asirin wasu masu buga jaban takardun awon motocin a kurma ya tonu, galibin su manyan 'yan kasuwa da fitattun 'yan siyasa, cikin su har da shugaban kamfanin sufuri na Rainbow Transport. Jaridar ta kara da cewa tuni hukumar yaƙi da cin hanci ta gabatar da rahoton bincikenta a gaban alkali, lamarin da ya sa wani habshakin ɗan kasuwa da ake kira Alomaro ɗan Nishar mazaunin jamhuriyar Benin ficewa daga wannan ƙasa zuwa wata ƙasar ta daban, saboda a cewarsa ba alamar adalci a wannan harka. Jaridar Le Canard Enfiri ta bayyana cewa shugaban kasar Faransa bai kyautatawa shugaba Issoufou na Nijar da takwaransa Déby na kasar Chad ba a yayin taron francophonin da ya gudana a baya-bayan nan a kasar Armenia. Jaridar na cewa wata bidiyon da aka saka a kafafen sada zumunta na nunin Emmanuel Macron ya ki tsayuwa a tsakiyar shugabannin biyu, alhali nan ne masu tsare-tsare suka ware domin sa, a maimakon ya shiga sahu sai ya nufi wurin da ministan harkokin wajensa Jean-Yves Le Drian yake tsaye. Jaridar Le Temps ta ce sabuwar gwamnatin Italiya ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen mutunta alkawalin da shuɗaɗɗiyar gwamnatin ƙasar ta ɗauka a yarjejeniyarta da hukumomin Nijar, ciki har da maganar horar da sojan sama da batun ƙara ganar da jami'an tsaro dubarun aiki. Ministar tsaron Italiya Elizabeth Trent ce ta bayyana hakan a yayin ziyarar da takwaranta kalla mutari na Nijar ya kai a birnin Rome, in ji jaridar Le Temps. Jaridar Le Courrier na tambaya, shin janar Salu Jibo ya shigar da takardar neman a bashi damar yin ritaya daga aikin soja ne? Wannan ayar tambaya na da nasaba da bayanan da ke yawo a 'yan kwanakin nan a kafafen sada zumunta waɗanda ke ayyana shirin da shugaban tsohuwar gwamnatin mulkin soja ya sa gaba a wani yunkurin share fagen tsunduma harkokin siyasa, inda ke hasashen shi jam'iyyar PNDS tarayya za ta tsayar a 2021 a maimakon shugabanta Bazoum Mohamed, abinda jaridar ke ganin guguwar siyasa na shirin tashi nan ba da jimawa ba a jamhuriyar Nijar. Jaridar AIR Info ta ce Taron sabunta kwamitin gudanarwar jam'iyyar PNDS a gundumar Madawa ya bar baya da kura, inda wani dan siyasa Jarar Asuman Wanne aka aika daga Yamai domin halartar zaben mambobin buran jam'iyyar ya maka mota a bangon gidan da aka yi wannan zama saboda rashin gamsuwa da yadda zaben ya gudana. Lamarin da ya haddasa rasuwar wani mutum daya, yayin da wasu da dama ke kwance a asibiti, kamar yadda ake gani a hotunan da jaridar ta Air Info ta wallafa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To sai kuma rayuwa da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Maniro dan uwa mai Allah na garin Jega. Kira ga Institute General da ƴan sanda da shugaban sojoji General Tukulu Yusuf Burtai da shugaban Wadawa, daga halin da kasar mu Najeriya take ciki, wallahi ba ku da uwa ba ba in ba Najeriya ba, wallahi in kasa ka tattalwace wallahi za mu shawuya. Ku daga halin da mutanen Maiduguri suke ciki, ku daga halin da mutanen Kaduna suke ciki da Plateau da nan Zamfara, amma da
Assalamu alaikum muryar Amurka. Farko dai ina ga shukur kokari da wayar da kan tsaron talakawa da ke sauka game da al'amuran da ke aukuwa harkar siyasar Najeriya. Magana ta farko yana kira ga Baba Buhari ya kai tsaye da bayan kunshi na adalci wanda aka yi don shi shi adali na cewa in muka zo aiki da babu albashi to wannan abin ya daɗe. In kana so haka ina ga wadannan Najeriya amma a kyautata musu. Dama tun can ana zuwa aiki karfe 9 a tashi a zo gida a ci abinci a dawo. To yanzu kana wata guda ke da baka samu naira 10 ta mutum ba. Ina ruwa ka wuce office din 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 baka dan yi takarda ya go cikin jama'a ba. Don haka sake wani nagari ayi. Assalamu alaikum VOA. Suna na Baba Haruna Damba Habadu Badoga. To alhamdulillah a yau dai zan yi kira ga al'ummar jihar Kaduna cewa gaskiya duk wani nau'i na rikici sa bai kamata su ba. Idan an yi la'akari da cewa su din nan musulmai ne kuma kiristoci ne, musamman masu biyu ɓangarori guda biyu ne a kullum suna ikirarin zaman lafiya kuma suna ikirarin bin dokokin addinin su, to wallahi kuma babu wani addinin da yake kabe ka takuri dan uwanka ko ka kashe shi ko kuma ka hana shi kafar. Muddin da za mu bi dokokin addinin namu sai da kafa, wallahi ko hararen juna ba za mu ba. Don haka ya kamata mu martaba ilimi da kuma addinanmu wajen zaman lafiya da junanmu. Mu yi hakuri, mu yi takatsantsan, mu yi hakara domin zaman lafiya ya fi zama don karfi. Babu wanda zai sha wahala a wannan rubutu da dole ne zai dawo a kanmu domin kasuwanninmu guda ɗaya ne. A nan muke kasuwanci, in aka kun ga duka harkokin ya shafe mu.
To ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leƙen asirin Amurka CIA Gene Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin ganawa da jami'an Turki da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi ɗan jaridar Saudiya. Majiyoyi sun shaidawa kafafen labaran cewa Haspel ta tashi zuwa Turkiyya je Litinin domin yin bincike kan mutuwar Khashoggi. Je Litinin ɗin ne kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da manyan jami'ansa a Turkiyya amma bai bayar da cikakken bayani ba. Trump dai ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba kan batuwar wato kan mutuwar Khashoggi, amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin. Mai bayar shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton yana nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Yau Talata Bolton zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba Donald Trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samar tun 1987. Trump da ya zargi ƙasar Rasha da karya ƙa'idojin yarjejeniyar. An ayyana ɗan shugaban ƙasar kamar Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba. Sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben, amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike hada noma tushen arziki, shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi a wayoyinmu wato a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da Solomon Abu da har haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Dara Smith Alheri ke muku fatar alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.